الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci ne na 19 ko ga watan Rajab Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 20 to 20 ga watan Rajab Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqh al Malikiyya littafi ne na babban malami Professor Muhammad al Mansur Sakkwato Hafizahullahu Ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili Rahimahullahu Ta'ala wannan kuma shine darasi na 121 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da mas'alolin da suka shafi saki wato wajen lafuzzan da ake amfani da su wajen yin saki da kuma inda malam ya karkasa mana ainihin wato sakin zuwa ga wato sarihi da kuma wanda yake kinaya ita ma kinaya zahira da muhtamila to sannan mun tattauna game da abin da yake iya tsayawa a matsayin saki din koda ba ainihin wato waɗannan abubuwan da aka ambata ba kamar ishara al-isharatul mufhima da kuma rubuta takadda da makamancin haka wannan shine abin da muka yi ta tattaunawa akai har muka zo akan wata mas'ala ta yin saki ta hanyoyin sadarwa na zamani kamar Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram da kuma SMS. To ya hukuncin saki ta wannan hanya take wanda mun tattauna game da in an samu irin wannan saki ta irin wannan kafofin to sai an tabbatar domin a kaucewa ainihin wato fadawa cikin rikici dan a tabbatar shin haka din ne wanda ya aiko da sakon shi ya aiko da shi sannan kuma mun tattauna game da mas'alar taysul ai wato abunan taysul musta'ar wato bunsurun aro shine ainihin wato mai auren kisan wuta wanda shi ma mun tattauna game da haramcin da shari'a ta yi wa wannan aure wato nikahul muhallil inda mun karanta hadda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuhallila walmuhallala lahu wanda sayyidina umar abdullahi dan umar ya dauki wannan a matsayin zina kuma yake cewa ma umar bin al-khattab ya ce da za a zo masa da wanda yayi auren kisan wuta da shi da kuma ainihin wato wanda suka yi tare zai jefe su ne a matsayin sun yi zina to yau za mu shiga kai mun shiga ma kai cikin fasali na ar-raj'a ko hukuncen hukuncen ainihin wato biko ko kome a aure in an samu saki to mun tattauna game da abin da ya shafi idan mace aka ce an sake ta kuma sakin nan bai kai uku ba ya ko kuma bai kai biyu ba idan baiwa ce to miji yana da damar ya dawo da ita karkashin aurensa ga wadda take jinin al'ada matukar bata shiga cikin jinin al'ada na uku ba. Idan ta shiga jini na uku kaga ta yi masa fawati, ma'ana ta kubuce masa, sai dai ya shiga cikin sahun, wato ya shiga cikin sahun mane ba. Sannan shi ainihin kome a aure miji ne yake mallakarsa, ba uba ba, ba ainihin wato ita matar ba, sakin miji ne yake mallakarsa a dukkan wani saki wanda adadinsa bai kai uku ba, kuma ba kul'i akai aka rabu ba. An gane ko? To sannan kuma innama kanat lahu raj'a, yana da damar ya ce ya maida matan nan malam tanqadil idda, matukar idda bata kare ba, idda kuma tana karewa kamar yanda Abul Hasan Ash-Shadhili ya faɗa cewa da ta shiga cikin jini na uku ta yi na farko ya dauke, ta yi na biyu ya dauke, duk bai ce ya maida ita ba, sai da ta shiga jini na uku to ta yi fawati kenan. To za mu shiga cikin mas'alar da malam yake cewa al-hikmatu fi mashru'iyyati raj'a, ko qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yake cewa al-hikmatu fi mashru'iyyati ar-raj'ati, wato hikimar da take cikin shar'anta kome a aure. Akwai hikima da Allah madaukakin sarki ya sanya game da bayar da dama bayan an yi rabuwa ta aure a dawo. أشار القرآن الكريم إلى الحكمة في مشروعية الرجعة. القرآن مي جرما ياي إشارة ياي نوني زواج حكمة دكي تترد شرعا تاو متانيس داو دماتن سباين سر بدسو أسكن دبيكي أكبا. وهي الإصلاح بين الزوجين, حكمة شير دن أسام السلح دجاروار الأمر سكان مأورتا. Idza nadima, idan suka yi nadama, au hasalat tafahumu bainahuma, ko aka samu fahimtar juna a tsakanin su, basu fahimci juna ba sai suka rabu, bayan rabuwar sai kowa ya je ya natsu, bayan ya natsu sai ya gano ga kurakuransa, ga abin da ya jawo rashin jituwar da rashin fahimta, to sai kuma suka dawo suka ce to sun fahimci kusakuransu, yanzu sun fahimci juna, za su dawo su gyara, shikenan. وذلك في قول الباري جل وعلا, حكمة شرعا تقومي أوري كتنا تكيم فتن الله مي جرما دوخكا في أول سورة الطلاق أفركن سورة الطلاق إن الله تعالى يكي تيوى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كي ونن النبي مي جرما مي مطعي مي درجة إذا طلقتم النساء كتيوى جمعركا إذن za ku saki mata, fa talliquhunna li'iddatihinna, to ku sake su a farkon iddarsu, wa ahsul idda, ku kula da kidaya da lissafin iddar dan kar a samu runto, shine wa ahsul idda. Shi yasa aka ce in zaka sake ta kar ka sake ta lokacin da lissafin zai rikice, sake ta a farkon idda. Shi yasa aka ce lokacin farkon idda shine ta yi jinin al'ada, ta yi tsarki, baka sadu da ita ba sai ka sake ta, shine li'iddatihinna, ka sake, wato ku saki matanku in za ku sake su, li'iddatihinna, a farkon iddarsu. Sannan kuma Allah sai ya ce wa ahsul idda, ku kula da lissafin idda din, wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah rabbakum, ubangijinku, la tukhrijuhunna min buyutihinna, Allah ta'ala ya ce ku maza kada ku fitar da matanku daga ɗakunansu bayan rabuwarku da su, rabuwa ta aure. Wala yakhrujna, Allah ta'ala ya ce su ma matan kada su fita daga ɗakunansu bayan miji ya sake su, illa an yati na bi fahishatin mubayyana, sai dai idan sun zo da alfasha bayyananniya, sai dai idan sun aikata alfasha bayyananniya. Alfasha bayyananniya mun sha ba da misali, kamar tana rashin kunya, ko tana yi masa tsageranci, ko tana masa habaici, ko kuma ainihin wato tana fita kuma sai lokacin da ta ga dama ta dawo, to wannan duk yana daga cikin abin da malamai suka ce alfasha ce bayyananniya. To wannan shi zai sa miji ya ga cewa to gaskiya garat matan nan ta tafi gidansu ta yi idda a can, la'alla in a can ne ba za ta dinga yawace yawace ba, tunda shi nan ya sake ta, tana ganin kamar ba a igiyar aure take ba, tana ta yawace yawacenta. to kaga ta koma gaban iyayenta can su sa tsawace ta zauna sai ta gama idda wa tilka hududullah wannan sune ainihin wato iyakokin Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah faqad zalama nafsuhu haqiqa ya zalunci kansa la tadari ba ku sani ba la'alla Allah ko Allah yuhdithu ba'da zalika amra zai farar da wani al'amari bayan wannan ba ku sani ba a cikin zaman su su yi idda a gidajenku su ma ba su sani ba a cikin zaman su su yi idda a dakunansu ba su sani ba Allah zai iya farar da wani al'amari daga bisani bayan an samu rabuwar kuma a sulhunta a dawo wannan kuma yakan faru a haka a zuciya ta yi zafi a ce ba za a zauna ba ko shi ya ce a fita kuma shi da kansa zai je ya zuba torchlight wato batir torch a cikin torchlight dinsa masu haske layin ko unguwar tasu akwai duhu an gane ka ganshi kuma ya koma yana rabar jikin bango yana son ayi hakuri ta dawo shi yasa Allah ta'ala ya ce kat ka kore ta ka bata ta yi idda a gidan in ta gama idda ba ku samu muwafaka ba shikenan an gane ko kuma ita ce ta ainihin wato bori ta ce ita ba za ta zauna ba ai ba ta da ma zuciya ta kama hanya ta tafi kuma kila da kanta za ta dawo tana kiran sa a waya cewa da Allah yayi hakuri a dawo to shi yasa Allah ta'ala ya ce la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra suratul talaq aya ta 1 madha yu'tabaru fil idda to a wajen idda da me za a yi la'akari at-tuhuru am al-hayd wannan ita ce gaba tattaunawa mu yau shin da tsarki za a yi lissafin idda ko kuma da jinin haida idan da tsarki ne kaga kenan idan tayi jinin farko tayi tsarki tayi jini na biyu tayi tsarki tayi jini na uku har yanzu kana da dama har sai ta ya dauke tayi tsarki baka ce ka mai da ita ba to shikenan ta kubuce ma idan kuma an ce a da haida ake nufi da za a yi lissafin idda to idan tayi jinin al'ada na farko tayi jinin al'ada na biyu to da ta shiga na uku ta wuce dama ka ta wurga ta wuce ba sai ta samu tsarki ba tana shiga jini na uku to magana kuma lissafi ya canza to shine nan malai yake cewa ma za yi utabaru da me za a yi lura da me za a yi la'akari fil iddatu wajen bayanin idda at-tuhuru amul hayd shin tsarki ko kuma haila qaulul musannif to shi abul hasan ash-shadhili rahimahullah in ka dauki ra'ayin sa shi cewa malam tadkhul fil haidati thalitha matakar bata shiga jinin haila na uku ba fil hurrati idan ya ce aw thaniyati matakar bata shiga cikin jini na biyu ba fil amati idan baiwa ce ya dullu wannan magana ta malam abul hasan ash-shadhili tana nuni ala atibaril hayd akan cewa da haila wato da jinin al'ada za a yi lissafi za a yi la'akari indahu amma fa shi a wajensa duna duhuri ba da tsarki ba da haka shi a wajensa tana jini na farko na biyu tana shiga jini na uku shikenan ta riga ta kubucewa mutum yanzu yana so kuma sai dai ya dawo ya shiga cikin sahun manema wal mas'alatu to wannan mas'ala ta game da idda za a yi lissafi ne da jini ko kuma da tsarki mas'ala ce da mukhtalafun fiha malamai sun yi sabani akan ta wa ilaikal bayan ga bayanin sabanin malamai game da wannan mas'ala al aslu fil mas'alati asali game da sabanin malamai akan wannan mas'ala qaulullahi ta'ala shine fadin Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in Allah ta'ala ce wal mutallaqatu matan da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su saurara su yi jira wato kafin su yi wani auren thalathata quru'in qur'i uku abinda Allah ya ce kenan wal mutallaqatu matan da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su yi zaman jiran wato thalathata quru'in qur'i uku suratul baqara aya ta 228 shi abinda Allah ta'ala ya faɗa kenan za ta yi zaman jiran qur'i uku to me qur'in qala al-allamatu as-sa'idi al-allama as-sa'idi rahimahullah fi tafsirihi a cikin tafsirin sa taysirul karimir rahman wato mujalladi na 1 shafi na 169 fi tafsir wato yana cewa ai an-nisa'ul lati dallaqahunna azwajahunna, ai ana nufin matan da mazajen su suka sake su, yatarabbasna bi anfusihinna, ayyantadhirna, za su yi zaman jira da sauraro, wayata'addadna, za su yi idda ne da thalathata qurui'in, qur'i uku, ay hiyadin aw atharin, qur'i uku nan ay ma'anarsa shine ko dai jini uku, aw atharin ko tsarki uku, alaqtilafin bainal ulama bisa sabanin malamai, fil muradi bidhalika, game da abinda ake nufi da qur'i din. Ko kun gane wannan? Wa inna makhtalafa ahlul ilmi fi dhalika, abinda ya jawo malamai suka yi sabani game da shin in an saki mace za ta yi idda da jini ne ko da tsarki. Idan da jini ne, in ta yi na ɗaya na biyu tana shiga na uku, shikenan iddar ta riga ta kubucewa mijinta. Ko kuma a'a, da tsarki za ta yi idda ta yanda in ta yi jinin farko ta yi tsarki, ta yi na biyu ta yi tsarki, to in ta yi na uku shi ma har yanzu miji yana da dama, ko da ta shiga jini na uku, har sai in ta yi tsarki bai dawo da ita ba, sannan ta kubuce masa. To abin da ya sa malamai suka samu sabani akan haka, lishtirakil ma'anayaini, saboda tarayyar ma'anonin guda biyu, fi lafazil qur, a lafazin nan na qur'i, qur'i tsarki, qur'i jini. Kalmar ce mushtaraka, tana daukan wannan, tana daukan wannan. In ka ce qur'i haila ba kai kuskure ba, in ka ce qur'i tsarki ba kai kuskure ba, domin kalmar qur din tana daukan tsarki, tana daukan jini. Qala al-akhfash, malam akhfash wani masanin lugha yake cewa aqara'atil mar'atu, ana cewa aqara'atil mar'atu idza sarat dhat haidin. Kaga a wajen malam akhfash yana nufin al-qur'u, yana nufin haida. Yace idza, wato aqara'atil mar'atu, ana cewa aqara'atil mar'atu idza sarat dhat haidin, idan tana haila. In mace tana jinin haila, a larabci zaka iya cewa aqara'atil mar'a, macen tana jinin al'ada. Kaga sai aka yi amfani da kalmar al-qur'u, ana nufin al'ada. Wa an abi ubaidin, an karbo daga Abu Ubaid, shi kuma yace annal qur'a, wannan kalma ta qur'i, yakunu bi ma'ana tuhur, tana zuwa da ma'anar tsarki, wa bi ma'ana dam, tana zuwa da ma'anar hada abu, wal jam, da tattara shi. Da haka shi a wajen Abu Ubaid qur tana zuwa da ma'anar tsarki. Don haka in aka ce aqara'atil mar'atu, macen ta samu tsarki, macen jinin al'adarta ya dauke. Don haka zaka iya amfani da qur, yana nufin tsarki ba jinin ba, kamar yanda qur yana nufin tattara abu da hada shi guri guda. Wa fil qamus, in ka koma cikin al-qamusul muhit, al-qamusul muhit shafi na 62, mai kamusul muhid yana cewa al-qur'u, al-qur'u kalmar qur'u din nan al-haidu wa tuhur, zaka iya cewa al-haidu kana nufin, zaka iya cewa al-qur'u al-haidu, al-qur'u at-tuhur. An fahimta ko? To yanzu anan mas'alar baraka ji yanda malamai, yanzu kuma kowa zai koma ya zubo hujjojin. To hujjojin su za su mara wa al-qur'u tsarki ake nufi, ko al-qur'u jini ake nufi? Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir, a cikin tafsirin sa al-Jami'u li ahkami al-Qur'an, mujalladi na 4 shafi na 37, yana cewa wahtalafa al-ulama, malamai sun yi sabani, fil aqra, game da wannan kalmar ta al-aqra, talatata quru'in din nan, aqra jam'i ne na qur. Fa qala ahlul kufa, malaman kufa suka ce hiya al-hayd. Da haka su fatawar mutanen kufa, malaman kufa, talatata quru'in din nan ana nufin jini uku. Wa qala ahlul hijaz, malaman hijaz suka ce hiya al-athhar, tsarki ake nufi. Da haka a wajen malaman hijaz, in aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, tsarki uku ake nufi. Wa min ashabil qawli al-awwal, daga cikin ma'abota qawli na farko, wane ne qawlin farko? Yana nufin jinin al'ada ko?
to daga cikin masu wannan kaulin wa huwa alqaulu bi anna alqur'a hiya alhayd shine kaulin da yace alqur'u din nan yana nufin haida ummul mu'minina aisha wane mutum eh nana aisha ita ma tana wannan mazhabin ita ma ta ce in aka ce alqur'u ana nufin jinin al'ada dan kaga kenan nana aisha ta wafaka wa abul hasan ash-shadhili ko abul hasan ash-shadhili kaga yana cewa idan mace ta shiga jini na uku shikenan ta yi fawati to dan haka nana aisha ita ma tana da ra'ayin qur'i uku ana nufin jini uku in mace ta yi jinin farko ta yi na biyu tana shiga na uku shikenan miji kuma sai dai ya hakuri ko kuma ya shiga cikin yan takara ba ita kadai ba cikin sahabbai akwai Zaid bin Thabit wa ibn Umar da Abdullah dan Umar radiyallahu anil jami' kuma bayan wayannan manyan sahabbai wa huwa qaulu fuqaha'il madinati sab'a dukkan malaman nan da ake kira fuqaha'us sab'a na Madina su ma wannan shine ra'ayin su wa madhhabu Malik kuma wannan shine madhhabin Imam Malik wa Shafi'i shine madhhabin Imam Shafi wa riwayatin anil Imam Ahmad da kuma wata riwaya da aka samu daga Imam Ahmad rahimallahu aljami'a Allah ya musu rahama dukkanin su kaji wayanda suke tattare da wannan mazhabi na farko cewa salasata quruin ana nufin salasatu hiyadin ko haila uku kenan wa min alqa'ilina bil qawl athani daga cikin waɗanda suka tafi akan kauli na biyu cewa alqur'u ana nufin tsarki wa huwa anna alqur'a hiya al-athhar al-khulafa'ur rashidun ane mutum kaji su kuma Abubakar Umar Uthman Ali su kuma mazhabin su kenan an gane ko wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud gangaren kafi gani wa Abu Musa al-Ash'ari da Al-Ramma Abu Musa al-Ash'ari wa Abu Darda wa Ibn Abbas turjumanul Qur'an wa Mu'adh bin Jabal masanin halal da haram radiyallahu anil jami' wa qala bihi jama'atun min at-tabi'in kuma sun samu goyen bayan wasu daga cikin tabi'ai wa huwa riwayatu sahiha kuma riwaya ce ingantacciya an Ahmad daga Imam Ahmad rahmatullahi alaihim jami'a Allah ya musu rahama dukkanin su a koma cikin adwa'ul bayan na ash-shankiti za ka ga ainihin wato wannan a gane ko wa qad ihtajjat kullu ta'ifatin bi adillatin sahiha kuma in ka kalli kowace jama'a kowane bangare na malamai sun kafa hujja da dalilai ingantattu famimma ihtajja bihi ashabul qawl al-awwal na daga cikin abinda malaman qauli na farko suka yi hujja da shi na farko qaulullahi ta'ala sun yi hujja da fadin Allah ta'ala cewa fa salasata quru'in din nan ana nufin jini uku suka ce Allah ya ce wallahi ya isna minal mahidi minan nisa'i inirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid suka ce wallahi Allah ta'ala ya ce matan da ya isna minal mahid suka yanke kauna suka fidda rai suka yanke tsammani ko fidda tsammani daga sake ci gaba da jinin al'ada saboda shekaru ko tsufa min nisa'ikum daga matanku inirtabtum idan sun yi kokwanto fa iddatuhunna to iddar su salasatu ashhurin wata uku wallahi lam yahidna da kuma waɗanda lam yahidna ba sa jinin al'ada ko saboda shekarun su ba su kai su fara jinin al'ada ba suratu talaq aya ta 4 qalu wayannan malamai na farko sai suka ce tartibul iddati bil ashhuri jeranta idda da aka yi da watanni ala adamil haidi saboda rashin haila ne ai an ce din ba haila an gane ko suka ce wal tartibul idda jerin bayani wato jerin wato tartib jeranta wanda aka yi maganar idda akai bil ashhuri da watanni ala adamil haidi akan rashin haila ne yadullu wannan yana nuna ala anna asalal iddati bil haid ashe asalin idda ana yin ta ne da jinin haila domin Allah ta'ala ce sai matar da ta yanke kauna ta fidda tsammanin jinin haila da kuma wanda saboda kankanta shekaru bata kai ta fara jinin haila ba kuma gashi an sake ta to su ne sai aka ce su idda da jini da wata nawa uku inda suna jinin fa da me za su idda da jini ko kun gane wannan wajahin wannan dilala din to sai suka ce wal ashhuru watannin da aka ce ta yi idda da su badalun minal haidat a madadin haila ne inda adamiha inda aka rasa haila din inda ya zamanto mace ba ta jinin haila to sai aka ce ta yi idda da watanni, inda tana jinin haila to da jinin haila za ta yi idda ba da watanni din ba. Wannan shine ainihin wato daga cikin hujjojin da suka kawo na farko qaulullahi ta'ala, sun kuma yin hujja da fadin Allah ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Allah ta'ala ce idan an saki mata to baya halatta gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in sun kasance sun yi imani da Allah ko suna yin imani da Allah da ranar lahira. Suratul Baqara aya ta 228. Wa ma'anahu, wannan malamai masu ra'ayi na farko suka ce ma'anar baya halatta mace ta boye abinda Allah ya halitta a mahaifarta alwaladu aw alhaidu, suka ce ana nufin da ko kuma jinin haila. Inda ciki aka sake ta to ta nuna cewa an sake ta da ciki kar ta boye. Idan babu ciki tana jinin al'ada aka sake ta ta nuna cewa babu ciki tana jinin al'ada lokacin da aka sake ta. Da haka sai suka ce wannan wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, yana nufin alwaladu ko kuma alhaidu. Dalilin su na uku hadith, suka ce ga hadithin da is salata ayyama aqra'aki, ki daina sallah a kwanakin hailaki. Da is salata ayyama aqra'aki, ki daina sallah a kwanakin da kike haila. Yanzu kaga anan aqra yana nufin me, sarki ko haila? To qalu, sai suka ce fal aqra'u huna, ai al-qur'u da aka yi amfani da shi a wannan hadithin hiyal haidu shine haila, wa huwa al-muradu fil aya, kuma shi ake nufi da waccan ayar. Kun gane? Suka ce ga hadithi ma ya fassara ma'anar ayar. Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce da is salata, ki daina yin sallah ayyama aqra ake ai ayyama haidatuki kenan. An gane ku? Ayyama haidataki, wato a ranakun da kike ayyama haidataki, ranakun da kike jinin haila kike daina sallah, shine nan ma yace da is salata ayyama aqra aqra'iki ko aqra'aki. Suka ce alqurwa anan yana nufin haida. To kun ji wasu daga cikin suna da yawa, mallam yace dama wa mimma, daga cikin abin da ihtajja bihi ashabul qawli al-awwal, ga ayoyi guda biyu ga kuma hadisi guda daya. To bari mu koma ɗaya bangaren. Wa min adillati ashabil qawl ath-thani, daga cikin dalilan malamai na biyu, na farko suka ce mu ma muna da aya qaulullahi ta'ala, suka ce fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, idza talaqatumun nisaa, ka gaya wa jama'ar ka idan za ku saki mata, fadalliquhunna, ku sake su li'iddatihinna, a farkon iddarsu. Yaushe ne farkon iddan mace? Shine ta yi jinin haila, ta yi tsarki, miji bai sadu da ita ba sai ya sake ta, ko ba shi ba ne? Fa talliquhunna li'iddatihinna, ku sake su a farkon iddarsu, wa ahsul idda, kuma ku yi me? Ku yi lissafin wato abin nan iddar. Qalu, suka ce iddatuhunna al-ma'muru bi talaqihinna laha hiya tuhuru, iddarsu da Allah ya yi umarni a sake su a kanta shi ne tsarki. Lal haidu, suka ce ba haila ba. Kama huwa sarihul aya, kamar yadda wannan shi ne bayanin ayar karara. Wa yaziduhu idahan, suka ce abinda zai kara fito da wannan ma'anar karara, hadithu ibn Umar al-muttafaq alayhi, hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Wa fihi, a cikin hadithin, fa in badalahu an yutallikaha, fa in badalahu an yutallikaha, idan ya ga dama yana so ya sake ta, fal yutallikaha, ya sake ta tahiran, tana da tsarki, qabala an yamassaha, kafin ya sadu da ita, fatilkal iddatu allati amara Allah, wannan ita ce iddar da Allah ya yi umarni da ita. Kuna tare da mu? To, to yanzu kun ji wa'ancan ga abin da suka dogara da shi. Yanzu sai ka ɗauki dalilan wa'annan, sai ka kara da ka koma ga masana luga, an gaya ba an kawo mana maganar Abu Ubaidin da Akhfash da kuma Qamusul Muhit, an gaya mana daya yace haila ake nufi, daya yace a tsarki ake nufi ko kuma tattara abu. Sannan Kamusul Muhit yace a ita al-qur'u din nan tana iya daukan tsarki, tana iya daukan haila. To sai aka ce to malaman nan wai da wace hujja wayancan suka ce tsarki ake nufi, wayannan kuma suka ce haila ake nufi. To shine ka ji ayoyin da wayannan suka yi hujja da su cewa haila ake nufi, ga kuma dalilan da wayannan suka yi hujja da su akan cewa tsarki ake nufi. To bari mu ji kuma malamai da suka biyo baya su kuma fa wan tasara al-hafiz ibn al-qayyim lil qawl bi annahu al-hayd. To ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah, al-hafiz ibn al-qayyim shi kuma ya goyi bayan kaulin da suka ce haila ake nufi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, yace haila ake nufi. Qala rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yace inna lafaz al-qur, shi fa lafazun qur'i din nan, lam yusta'mal fi kalam ash-shari'i illa lil-hayd, ba a taba yin amfani da shi ba a magana irin ta mai shari'a a al-Qur'ani, illa lil hayd, sai akan haila. Akan jinin al'ada akai amfani da wannan kalmar ta lafazin qur. Wa lam yaji anhu fi mawdi'in wahid isti'maluhu li tuhur, babu wani guri guda daya da akai amfani da qur'i ana nufin tsarki. Fa hamluhu fil aya, dan haka fassara qur'i a wannan aya, alal ma'hudi, akan abinda shi aka saba fassara qur'i da shi, al ma'rufi, shi aka fi sani, min khitabi shari'i, a maganar Ubangiji ta'ala al-Qur'ani, maganar mai shari'a aula shi yafi dacewa. Kar a dauki wata fassara daban, fassarar da sahibu shari'i ya bata shine haila ake nufi, ba tsarki ba. Fa innahu qad qala lil mustahada, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mai jinin istihada da is-salata ayyama aqra'aki, ki daina sallah a kwanakin hailaki. Ga annabi da kansa sahibu wato abunan ash-shari', wato da kansa ya fassara qur'i da ma'anar al-haidu. Wa huwa al-mu'tabaru anillah, ko wa huwa al-mu'abbaru anillah, kuma shine kalma lafazin da za a fassara shi a maganar Allah da yace thalathata quru. Wa bi lughatihi nazala al-Qur'an, kuma kar ku manta da harshen da yaransa al-Qur'ani ya sauka shi annabi sallallahu alaihi wasallam, da yaransa aka saukar da Qur'ani, kuma gashi da kansa ya ce da is-salata ayyama aqra'aki, ki daina sallah a daidai kwanakin aqara ake jinin al'ada. Kida haka annabi ya fassara qur'i, in ma can masana luga wasu sun ce haila ake nufi, wasu sun ce tsarki ake nufi, nan ma malamai sun kasu gida biyu, wasu sun ce tsarki ake nufi, wasu haila ake nufi. To ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da al-Qur'anin da harshen sa ya fassara qur'i da ma'anar haila. Fa idza awrada al-mushtarak, ibn al-qayyim ya cigaba da bayani yace dan haka idan aka samu lafazi mushtarak ya zo, wato lafazi mai daukan ma'ana, wato mai ma'ana wanda akai tarayya a cikin ma'anar al-mushtarak, an gane ko, fi kalamihi. Fa idza awrada al-mushtarak fi kalamihi ala ahadi wato ma'ana yayhi, wajaba hamluhu ala sa'ir kalamihi alayhi idza lam yathbut iradatu al-akhar fi kalamihi al-batta. Fa idza awrada al-mushtarak, yace idan aka samu kalma mushtaraka ta zo, fi kalamihi, a cikin maganarsa, ala ahadi ma'ana yayhi, akan ɗaya daga cikin ma'anonin wannan kalmar mushtarak, wajaba hamluhu, to wajibi ne a fassara wannan kalmar, ala sa'ir kalamihi, akan sauran maganganunsa, idza lam yathbut iradatu al-akhar, idan har nufin waccan ɗaya ma'anar bai tabbata ba fi kalamihi, a maganarsa albattata ko da sau ɗaya. Idan a cikin al-Qur'ani an yi amfani da kalmar abin nan, ko kuma a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi amfani da kalmar qur, kalmar qur'i kuma kalma ce musharaka, kamar yadda muke ta faɗa ko, tana ɗaukar ma'anar tsarki, tana ɗaukar ma'anar haida. To amma sai aka samu cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wat, duk da cewa wannan kalma mushtaraka ce ba a ja, to amma wacce ce, wace fassara ce cikin fassarorin kalmar guda biyu da aka samu a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam? To duk inda aka ganta sai a fassara ta da waccan ma'anar. har sai an samu wani dalili tabbatacce da ya nuna an taba fassara ta da wata ma'anar ba wannan ba. Yanzu dai ga hadisi ya tabbata annabi ya fassara qur'i da ma'anar me haida, ko kun fahimci maganar Ibn al-Qayyim, wa yasiru huwa lughatul qur'an allati khutibna biha, sai ya zama wannan fassarar da za a yi ita ce lafaz, wato ita ce luga, wato yaren alqur'ani wanda ake khutibna ake mana magana da ita. Wa in kana lahu ma'anan wa in kana lahu ma'ana akhara fi kalami ghairi, koda kuwa yana da wata ma'ana a maganar wani annabi sallallahu alaihi wasallam, koda wani annabi yana da wata, kamar yanzu ashabul lugha, ai wani yace haila ake nufi, ko wani yace me tsarki ake nufi, me qamusul muhit yace shi kuma zai iya zama tsarki, zai iya zama haida, to koda an samu wasu sun fadi wata fassara daban, amma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alqur'ani da yaransa, kuma shi aka sai ya fassara mana alqur'ani, kuma ya fassara wannan kalmar mushtaraka da ma'anar wato haida, to ba za mu tafi wata ma'anar daban ba, ko da an samu wani cikin malamai ko masana larabci ya fassara ta da wata ma'anar daban. Kuna tare da wannan bayanin? Wa idza thabata isti'malu shari'u, idan amfa wato lil qur, idan wannan kalmar ta qur'i ya tabbata shari'a tana amfani da ita fil haidi game da jinin al'ada, ulima anna hadhihi lughatuhu, to abinda zamu fahimta ko mu sani shine wannan ita ce lugha din alqur'ani, kuma ita ce lugar wanda aka aiko da alqur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam, fata ayyana hamluhu alaiha, da aka fassara wannan kalmar akan haka ya zama dole fi kalamihi, a cikin maganganun sa duk inda aka same su. Ka koma cikin Zadul Ma'ad mujalladi na 5 shafi na 569, da aka Ibn al-Qayyim shi ma yana tare da waɗanda suke ganin qur'u salatatu aqra, wato salatatu qur'in dinnan ana nufin me, wato jinin al'ada guda uku, da aka ga shi ma yana tare da Abul Hasan Ash-Shadhili, masu wannan fatawar cewa, ko masu wannan fahimtar cewa salatatu qur'in ana nufin jini uku, to kaga in tayi jinin farko tayi na biyu tana shiga na uku ta gama yadda, da aka damar da miji yake da ita yanzu bai da ita, shine wannan ma'anar da Ibn al-Qayyim ya gama bayanin goyen bayan ta yanzu. Amma Shankiti, amma babban malami Muhammadu al-Aminu Shankiti rahimahullah, fantasara lil qaul, shi kuma sai ya goyi bayan qaulin bi annal qur'a hiya al-athhar, shi kuma malam Muhammadu al-Aminu Shankiti shi kuma sai ya goyi bayan qaulin da suka ce al-qur'u din nan ana nufin tsarki ba haida ba. Qala ba'da an zakara dalilahum, Ibn wato abin nan Ash-Shankiti bayan ya ambaci dalilansu wa al-awwal wa thani, dalilan wa'ancan malamai na farko da malamai na biyu, bayan dai ya ambaci dalilansu sai ya ce wa hadha nassun fi mahallin niza'a, yace wannan an samu nassi a gurin ja'inja, da haka ba wata ja'inja, tun daga nassi yanzu an samu nassi ya datse wannan ja'inja, shine ma'ana wa hadha, wannan bayanin da zai kawo maka nassi ne fi mahallin niza, a wannan gurin da ake sabani, li'anna madara al-khilaf, domin in ka koma gaba ɗaya gundarin sabanin da malamai suka yi sun yi shi ne akan halil quru hiya al-haydatu aw hiya al-athhar, ai shine gunda shine asalin sabanin, ko shin quru din nan da aka fada shi ana nufin haida ko kuma ana nufin sarki. Wa hadhihi al-aya wa hadha al-hadith, sai malai yake cewa wannan aya da wannan hadithin dalan duk suna nuni ala anna hal athhar, akan cewa tsarki ake nufi ba jinin haila ba. Wala yujadu, malan Shankidi yace ba za a samu ba fi kitabillahi, a cikin alqur'ani, wala sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za a samu shay'un wani abu yuqawimu hadha dalil, da zai tunkude wannan dalilin ba, la min jihati siha ko ta bangaren inganci, wala min jihati saraha ko ta fuskar fitowar abin karara, fin niza a game da wannan sabani, li'annahu hadithun muttafaqun alayhi, saboda wannan hadithin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun hadu wajen ruwaito shi, mazkurun kuma an ambace shi fi mu'rad bayanin, bayani fi mu'radi bayani ma'ana ayatin wato wajen bujuro da bayanin ma'anar wata aya min kitabillahi ta'ala daga cikin littafin Allah ta'ala wa qad sarraha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi qarara sallallahu alaihi wasallam ya fada bi anna tuhura huwa al-idda cewa tsarki shine idda mubayyinan ya kuma yi bayani anna zalika huwa muradullah cewa hakan shine abinda Allah yake nufi jalla wa ala bi qawlihi da fadin sa fa'iddatuhunna fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su a farkon iddarsu ai Abdullahi dan Umar ya taba yin wannan sakin shine shi abinda malam Shankidi yake ishara zuwa gare shi hadithin Abdullahi dan Umar ai Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana jinin haida ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce me murhu falyume falyuraji'ha yace ka umarce shi ya mayar da ita sannan ya rike ta har sai ta sake yin wani jinin tayi tsarki bai kusance ta ba fa in badalahu an yutallikaha falyutallikaha shine hadithin da Imam Malam Shankidi yake ishara zuwa gare shi cewa hadithi ne wanda yake muttafaqun alai an gane ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi dan fassara wannan ayar fa talliquhunna li'iddatihinna wal isharatu fi qawli da aka ishara a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fatilkal idda ka gani fatilkal idda allati amara Allah haka hadithin yazo ko kaga da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ce fatilkal iddatu allati fatilkal iddatu iddatu allati amara Allah me wannan hadithin yake nufi ko wannan jumla me take nufi bayan ya ce wa Abdullahi dan Umar wannan sakin naka kai kuskure mai da matar ka rike ta har sai wani watan wani jinin in ta ya sake wani watan ya sake zagayowa ta sake yin jini in tai jinin al'ada ya dauke baka kusance ta ba tai jinin al'ada sai aka ce sake ta tana jinin in ya sake ta tana jinin ai abin da aka hana shi kenan a farko ko saboda haka in tai jinin al'ada ya dauke bai kusance ta ba sai aka ce a lokacin ya dace ya sake ta kuma sai annabi ya ce fatilkal iddatu allati amara Allah wannan ita ce iddar da Allah ya umarni ai na Allah ya umarni fa iddatu fatalliquhunna li'iddatihinna mafhum raji'atun ila hali tuhur dan haka wannan fatilkal idda wannan lafazin fatilkal idda raji'a yana komawa ila hali tuhur zuwa ga halin tsarki alwaqi'i fihi talaq wanda sakin ya afko a cikin sa li'anna ma'ana qawli domin ma'ana fadin sa fal yudallikha tahiran ya sake ta tana da tsarki ai fi hali kauniha tahiran ai halin kasancewa ta tana da tsarki thumma bayyana sannan annabi ya bayyana anna zalikal hal wannan halin allazi huwa tuhur wanda shine tsarkin huwa al-iddatu shine idda musarrihan bi anna zalika kuma manzo Allah ya bayyana da cewa hakan huwa muradullah shine abinda Allah yake nufi fi kitabihil aziz a cikin littafin sabuwayayye wa hadha nassun sarihun wannan nassi ne qarara fi akan anna al-iddata idda bi duhuri da tsarki ake yin ta wa annatha al-isharata li ta'nith al-khabar shi yasa yayi amfani da lafazin wato mace wato yayi amfani da lafazin wato abin nan wato ismul ishara na mace li ta'nith al-khabar saboda ya nuna cewa shi kansa labarin wato muannath ne fatilka ka gani fatilka li'idda dan ya nuna cewa al-idda din wato shi ma ta'anith wato ta'anith li ta'anith al-khabar shi yasa sai kuma ya annasa me al-ishara din wannan shi ma ka koma cikin adwa'ul bayan na shi babban malami Shankidi mujalladi na 1 shafi na 177 zuwa shafi na 178 yawwa kaga shi da ya tafi gaba daya ya tafi akan kauli na biyu to sai kuma shi malam sai ce wa hadhal qawlu qawiyyun wa adillatuhu zahiratun wallahu a'lam shi ya yanke ya rufe mana bayani yawa yace wannan qaulin na biyu qauli ne mai karfi kuma dalilan sa a bayyane suke Allah shine masani kuma kaga wannan sai ya fi bada privilege ga shi miji ko yawa an ba da privilege gare shi domin kaga dama su ake a sulhunta ba su ake auren ya zama abin nan ba dan haka in aka ce tana shiga jini na uku to kaga shi in aka dauki wancan kaulin na farko shikenan shi ya sai dai koma kuma sabon nema an gane ko mata timmu bihir raj'a to ga wata gabar kuma malai yake cewa yaya kome yake cika da menene kome ko biko ko kome yake cika yake zama cikakke qalil musannif war raj'atu takunu bin niyyati ma al qaul aw bin niyyati duna al qaul komar da mace bayan an sake ta kome yana kasancewa bin niyya da niyya a zuciyar shi miji ma al qaul tare da magana yayi niyya a zuciyarsa kuma sai ya fada cewa ya maida ita awun niyyati ko kuma niyyar kadai dunal qauli ba tare da ya fada ba wannan shi ma yana iya zamantowa kome fa inna wa fi nafsihi idan miji yayi niyya a zuciyarsa annahu raja'aha cewa ya maida matarsa fa qad sahhat raj'atuhu to komansa ya inganta a ina fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala tsakaninsa da ubangiji ta'ala in ya tsaya iya nan tsakaninsa da Allah ta koma amma tsakaninsa da ita bata koma ba tsakaninsa da iyayenta da sauran jama'a bata koma ba walaw in faradal lafzu inda lafazin kadai na kome zai kadaita dunan niyya ba tare da niyya ba lama sahat lahur raj'atu bidhalika to da koman bai inganta ba da haka fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala tsakaninsa da ubangiji ta'ala misali sai ya ce ya maida ita amma a zuciyarsa bai yi niyya bai maida ita ba shi da niyya ma'ana sai furta gashi a lafazi ya ce ya maida ita amma a zuciyarsa ba shi da niyya to yanzu wannan koman tsakaninsa da ita yayi tsakaninsa da Allah bai ba sai an samu kenan abu nawa biyu yayi niyya tsakaninsa da Allah ya maida ita sannan ya gaya mata ko ya gaya wani maga'isarta cewa ya maida ita لا خلاف بين العلماء بين اهل العلم باب صباني tsakanin malamai annar raj'ata cewa kome tasihu yana inganta bil qauli da duk wata magana addali alaihi wanda tayi nuni akan an mayar da ita ka an ya kula kaman mutumin da ya saki matarsa yace limudallaqatihi ga wanda ya saka raj'atuki awradatuki ila ismati kenan yace raja'atuki na dawo da ke auradatuki ila ismati ko na dawo da igiyar aurenki aw nahu zalika ko makamancin haka mimma yadullu alal maqsud daga cikin dai lafazin da yake nuna abin da yake nufi wa fiha alfadhu wajen komar da mace bayan an sake ta akwai lafuzza sarihatun wayanda suke a karara na sarari wa ghayru sarihatin akwai kuma wayanda ba na sarari ba ka an ya kula kaman yace mata antim ra'ati ke mata ta ce kuma ta san ya sake ta amma yace ke mata ta ce aw utti kama kunti ko kin koma fa kaman yanda kike kin koma yanda kike da kaga wannan ba sarihi bane ba karara bane ko kin koma yanda kike da ko kuma ke fa mata ta ce aw na hawi zalika ko makamancin haka wa ayyu hadhihi alfadhu ista'malaha ar-rajul a cikin lafuzzan nan duk wanda miji yayi amfani da shi qasidan irja'a zawjatihi yana mai nufin mayar da matarsa sahabiha wannan abin lafazin da yayi amfani da shi ya inganta wajen dawo wata watammatir raj'atu kuma kome ya tabbata ya cika wa amma idza lam yurid zalik amma idan bai yi nufin haka ba bal aradat tildafaha yayi nufin ya dan tausasa mata ne kawai yace ai zan mai da ke ko kuma nafi mai da ke yaga hankalinta ya tashi yaga tashi ga cikin wani yanayi sai yake so ya tausasa mata sai ya mata da wasa yace amma to wannan kaga banda wannan fala tasihur raj'atu bizalika wannan tunda ya fada ne dan tausaya mata da jin da nuna mata abin nan ba wai yana nufin ya dade ita ba wannan kome bai inganta ba da haka wal marji'u fi hadha wa nahwihi makoma fi hadha wato game da wannan matsala ta kome wa nahwihi da makamancin matsalar kome alqa'idatun nabawiyya almuqarrara wata ka'ida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya innamal a'malu binniyat innamal a'malu bin niyyat shikenan in yayi niyya yace ya maida ita ta koma in ba da niyya ba bata koma ba saboda wannan hadisin na innamal a'malu bin niyyat ko
to zamu iya tsayawa ar-raj'atu bil wada'i ko to insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين.